shirin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fata an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ga dukkan alamu kwamitin da ke binciken kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa karkashin jagorancin mai shari'a Aya Salami na buƙatar ƙarin lokaci. Haka kuma masu motocin sufuri da direbobi a Najeriya sai kira ga gwamnatin ƙasar ta samar musu da banki na musamman kamar yadda ake da banki manoma da sauran 'yan kasuwa. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar muku da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu daga cikin jerin wutar dajin da ke ci gaba da ci a jihar California da ke yammacin Amurka waɗanda ba taɓa ganin irinsu ba na ci gaba da ruruwa a yau Asabar. Hakan na faruwa ne yayin da gwamnan jihar Gavin Newsom ya yi yekuwar neman taimakon ƙasashen waje domin shawo kan wannan wuta. Gwamnan ya nemi taimakon ƙasashen Canada da Australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya. A cewarsa, Australia na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da ƙwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya. A ranar Juma'a, Newsom ya ce wutar dajin ta yi ta'adi matuƙa a arewacin jihar, inda dubban mutane suka tserewa gidajensu kana wasu ɗaruruwan gidaje da gine-gine suka ƙone. Newsom ya ƙara da cewa an kwashe shekaru da dama rabon da jihar daga irin wannan wutar daji. Yana mai cewa wutar tana ƙarar da kuɗaɗe da kayayyakin da suke hannunsu. Akalla mutum 5 ne suka mutu kana wasu 43 suka jikkata ciki har da jami'an kashe gobara a wannan wutar daji wacce ta laƙube yankin da nisansa ya kai kilomita 220. Wakilai daga yammacin Afirka ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sun isa Bamako babban birnin ƙasar Mali a ranar Asabar domin ganawa da sojojin ƙasar da suka tilastawa shugaba Ibrahim Boubacar Keita sauka daga mulki a makon da ya gabata tare da rusa gwamnatin ƙasar. Wakilan waɗanda suka hada da na ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO na shirin ganawa ne da hanbararren shugaba Keita tare da wasu jami'an gwamnati da na soji da masu juyin mulkin suke tsare da su. Ziyarar wannan tawaga na zuwa ne kwana guda bayan da dubban mutane suka cika birnin na Bamako domin nuna goyon baya ga sojojin da suka yi buri. Shugabannin 'yan adawa a Belarus sun yi kira ga gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya da su faɗa wa hukumomin Kremlin cewa Rasha ta guji yin amfani da ƙarfin soji wajen taimakawa shugaba Alexander Lukashenko. Sun kuma yi kira ga ƙasashen da su mutunta matsayar Budapest da aka cimma a shekarar 1994 wacce ta kunshi girmama 'yancin gashin kan ƙasar ta Belarus. A wata hira da yi da VOA da sauran kafafen yada labarai, Valery Stepkalo, wanda tsohon jami'in diplomasiya ne kuma ɗaya daga cikin manyan abokanan hamayyar Lukashenko gabanin a tilasta mai yin gudun hijira, ya yi kira ga ƙasashen yammacin na duniya da su yi maza-maza su amince da Svetlana a matsayin sahihiyar shugabar ƙasar kamar yadda suka amince da Juan Guaido na ƙasar Venezuela. Cikin wata sanarwa da ya fitar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna goyon baya ga masu zanga-zangar a ƙasar ta Belarus, inda ya yaba musu kan yadda suke gudanar da zanga-zanga cikin lumana domin neman wa ƙasarsu makoma mai kyau. Wani jirgin sama dauke da shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka yi zargin an saka masa guba ya sauka a Berlin a yau Asabar. Navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na Berlin da ke ƙasar Jamus. Gabanin hakan, likitocin Rasha sun amince da buƙatar da aka gabatar musu ne ta ace a nema masa magani a Jamus, abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya ba shi kulawa bayan da iyalansa suka yi zargin cewa da gangan aka yi yunkurin saka masa guba a Siberia a farkon makon nan.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. dukkan alamu kwamitin bincike kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa karkashin jagorancin mai shari'a Aya Salami ya buƙaci ƙarin lokaci domin kammala aikin sa bayan wa'adin kwanaki 45 da aka ɗiba masa tun da farko ya cika daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa
Kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin gudanar da binciken kwakwaf akan Ibrahim Mustapha Mago, tsohon shugaban riƙo na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC, ya miƙa rahotonsa kashi na uku ga shugaba Muhammadu Buhari. Da burin kuma a ƙara mai wa'adi domin duba sauran batutuwa ko zarge-zarge da ake gudanarwa akan Ibrahim Mustapha Mago, inda ake ganin cewa kawo yanzu masu canjin kuɗaɗe suna gaba-gaba a jerin waɗanda ake nema ruwa a jallo. Na tambayi Awal Musa Rufanjani, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Transparency International, mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, domin in ji ko akwai hujja na ƙarawa wannan kwamitin bincike na Ayo Salami lokaci.
Na goyi bayan a ƙarawa wannan kwamiti lokaci don in fito duk irin ta'addancin ko kuma irin barnar da aka yi ko kuma duk wani abu da aka yi wanda ba a kan doka ba, don a samu gaskiya da adalci a cikin al'amarin.
Kamar maganar kamfanoni masu sayar da kuɗaɗe na ƙasashen waje, ala misali yan biro di change, masu canjin kuɗaɗe suna cikin rukunin abun da ƙungiyoyi da shugaba Buhari ya ce a bincika domin a ga irin mu'amalar da suka yi da yan EFCC ko wakilansu a wurin cin hanci da rashawa. Me za ka ce akan wannan?
Inda har akwai cikakken zargi ko kuma shaida na kan cewa waɗannan kamfanoni da suke da hadar kuɗi da hannunsu a cikin irin baɗaɗɗalar da aka yi a wannan hukuma, to gaskiya ya dace a bincike su. Don in ba a bincike su ba, kaga ba a yi adalci ba, shi da kansa magudin ba za a yi masa adalci ba in dai aka bar shi kadai.
A waje ɗaya na tuntuɓi wani ƙwararre mai sharhi akan baɗaɗɗalar cin hanci da rashawa da kuma sha'anin tsaro, Abdulkarim Ibrahim, domin in ji irin bayanan da suka fito daga wannan kwamiti da kuma irin tasirin da yake a gurin ayyukan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba wannan kwamiti na Ayo Salami, inda yake cewa
to alhamdulillah dama abinda ake kira bincike ke shi, dama lullukin daga da an ce ra'ayi bincike ko an buɗe wani kamar sauri ne ko kuma an buɗe wani dama ne wanda shi wanda ake hukuma yanzu ya kare kanshi, sannan wanda suke zargi su kuma su fitar da abinda suke ganin cewa lallai wannan zargin da aka yi ya tabbata ko bai tabbata ba. So kuma abubuwan da suke gudana da kuma shi abin da ake kira interim report da aka fitar ranar Alhamis da kuma wanda ake fitarwa kwanan nan, duka yana nuna cewa waɗannan abubuwan da ake zargi suna nunawa cewa to lallai wannan abun an sun faru tun daga irin kukkulle account ɗin mutane da ake yi ba bisa kan tsari ba, da kuma demanding wasu sai sun ba da wani abu sannan a buɗe musu waɗannan account ɗin nasu babu gaira ba dalili, da kuma irin abubuwan da aka kama na mutane wanda aka neme su kuma aka rasa, ko da ma an ce an yi option ne, so ai kaga ya kamata a ce option ɗin ma an yi shi a kan gidan gwamnati.
Ibrahim Abdulkarim kenan, wani ƙwararre akan sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Masu motocin sufuri da direbobi a Najeriya sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta samar musu da banki na musamman kamar yadda ake da bankin manoma da na sauran 'yan kasuwa, la'akari da irin gudunmawar da bangaren na sufuri ke bayarwa wajen samar da ayyukan yi a tsakanin al'umma. Daga Abuja, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto.
A Najeriya ana kallon bangaren sufuri na motoci a matsayin bangaren da ka iya kai kasar ga bunƙasa da kuma ci gaba a fannin tattalin arziki, kamar yadda yake a kasashen da suka ci gaba na ƙetare, duba da mahimmanci da hanyoyin da yake da shi na saurin samar da ƙuraben ayyuka. Lamarin da ya sa shugabannin ƙungiyoyin masu motoci a kasar suka yi kira ga gwamnati da ta ware musu banki na musamman da zai duba ga harkokin su kamar yadda yake a fannonin da suke tallafawa tattalin arziki, irin su bankin noma da masana'antu da kuma bankin harkokin gidaje. Alhaji Musa Muhammad Mitakobi, shugaban kungiyar masu motocin sufuri na Retian, ya ce lokaci yayi na duba wannan batu.
Wannan banki ne gwamnatin tarayya ta bude wanda bangaren transport za su je su karbo kuɗi da babu ruwa a cikin sa, ko kuma a kadan ne abinda za a sa wanda za su zo su siyo ababen hawa. A misali mu dauka akwai trailer guda daya tana da direbobi biyu tana da yaran mota biyu ko uku kowanne ɗaya daga cikin su yana da mata da yaya uku idan suka samu wannan aiki su hankalin su ya kwanta jirgin ruwa da masu loda kaya da saukewa da wanda suke tukawa sai ka dauka mutun nawa zaka samu sai mu dauka jirgin sama da pilot da crew din sa mutun nawa zaka samu sai ka zo kan bangaren kasa ka dauka trailer ɗayan nan akwai masu sai da safiya part akwai masu faci akwai masu gyara makanikai dukkan su suna kan wannan mota sai mu dauka kananan motocin nan akwai driver akwai yaran mota kowannan su fa matakar yau zai fito ya samu aikin da zai yi in ka kirawo shi ka ce zo rige yayi rigima ko wani abu zaka bashi 2000 ko ba ba zai saurare ka ba domin shi aikin sa yake tunani inda zai je so wannan al'amari ne wanda ita kanta gwamnati ya kamata ta nutsu ta ga abin da ya dace a yi
Mustafa Abubakar da magun da ke zama mataimaki na musamman na ayyuka a kungiyar masu motoci na NATO yayi kari da cewar wannan kirar ya zo akan gaba duba da muhimmancin bangare na samar da ayyukan yi a kasar
wannan wani ci gaba ne mai zurfi wanda tunani na ma ya kamata a ce an bude da yin haka ai ya zo akan lokacin da ake bukatar sa ne da komai ma kuma mafi yawancin mutane za su amfana da shi insha Allah saboda ko menene ake tafiyarwa bangaren sufuri shi ne yake jagorantar sa misali da abin da manomi zai a gonarsa sai ta hanyar sufuri zai iya zuwa da shi gida duk abin da ma'aikaci zai yi sai ta hanyar sufuri zai iya karasawa inda zai saboda haka ni ina goyon baya 100% idan har gwamnati za ta iya yin wannan nan ne za ta taimaka mutanen da za ta ceta a cikin wannan bangaren Allah ya yi yawa da saboda bukatuwar da mutane suke da shi na farko na samun yancin gashin kai na biyu ayyukan za su wadata a hannun mutane fiye da yadda suke hannun ɗaiɗaiku yanzu misali ana iya samun mota ɗaya da zama direbobinta guda biyu ne ko uku wanda inda a ce akwai waɗannan bankunan suna aiki to kowa zai iya samun yadda za a yi ya mallaka ya dogara da kanshi idan ya zama to mutum ya dogara da kanshi kuma to abubuwan za su zo masa da sauki
a shekarar 2019 gidaddiga na kungiyar kwadago ta kasa da kasa da ke karkashin hukumar tsare-tsaren ci gaba ta majalisar dinkin duniya da ke sa ido kan ka'idoji na ma'aikata ya nuna cewa kimanin matasa marasa aikin yi a Najeriya ya kai kusan kashi 14 cikin 100 lamarin da wani matashi Ibrahim Saidu ya ce duba da yawan matasa marasa aikin yi da ke a kasar ana samun karancin motoci ga kuma tururuwa da ake yi don samun abin yi
ya danganta da irin yanda abubuwa saboda yanzu gaskiya transport dinkin ga ya lalata da mutane sun yi yawa ko ba haka ba kike kamar iri na yanzu duk da ina da gura-guran mota ina son mota irin su Corolla din nan kin ga akwai irin wannan bankin zan ke zuwa a bani ko ba haka ba zai kara inganta wa mana tun da kin ga ina da motan da bai kai wanda za a bani ba ko ba haka ba zai ke samu mota mai kyau kin ga zan samu ba customer in dai za a yi haka din wallahi muna so
Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya to a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji amsoshin tambayoyin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa game da yawan kasashen Afirka da kasar Faransa ta raina da kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba kan tarihin Burkina Faso Dan jin amsoshin waɗannan tambayoyin mun tuntubi masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara da kasashen Afirka rainon Faransa.
Da farko dai yana da kyau mu waiga baya ta fuskar abin da ya shafi kasashen da suka yi wa sauran kasashen mulkin mallaka. Musamman da kuma dalilin da ya jawo suka yi musu wannan mulkin mallaka din. Abu na farko a gurguje wannan abu ya faru a karni na 19 zuwa cikin karni na 20 haka akwai kasar Birtaniya ita ce ta fi mamayar kasashe a cikin yankin Afirka da kuma kasashen Asiya sannan sai kasar Russia da kasar Spain akwai kasar Portugal dukansu sun yi masauran kasashe mulkin mallaka to ita kasar Faransa ita ce ta biyo bayan su a yawan kasashen da ta yi wa mulkin mallaka a bangaren yankin kasashen Afirka misali idan ka dubi yankin arewacin Afirka zaka ga akwai kasar Morocco wanda kasar Faransa ta yi mulkin mallaka musamman daga shekara ta 1912 zuwa shekara ta 1956 sannan akwai kasar Algeria wanda Faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta 1832 zuwa shekara ta 1962 sannan akwai kasar Misra wato Egypt kenan ita ma to kasar Faransa ta yi mata mulkin mallaka a yankin arewacin Afirka wato Maghreb kenan daga shekara ta 1798 zuwa shekara ta 1801 sannan akwai kasar Tunisia ita ma Faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta 1881 zuwa shekara ta 1956 to sannan akwai wasu kasashe kanana a wannan yanki sai aka tafi yankin Afirka ta yamma wato West Africa kenan akwai kasashe kamar su Ivory Coast wanda Faransa ta yi mulkin mallaka daga shekara ta 1843 sannan ta samu mulkin kai a shekara ta 1960 sannan akwai kasar Dahomey da kasar Benin Republic daga shekara ta 1883 su ma suka samu yancin kai a shekara ta 1960 bayan nan akwai kasashe kamar su Sudan da Mali su ma daidai irin wannan lokaci kasar Faransa ta yi musu mulkin mallaka sannan akwai kasar Guinea wanda Faransa ta mallake ta daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1958 sannan akwai kasar Mauritania daga shekara ta 1902 zuwa shekara ta 1960 lokacin da suka samu mulkin kai akwai kasar Niger wato Niger Republic wanda suke da makwabtaka da kasar Nigeria wanda su ma aka musu mulkin mallaka karkashin mulkin kasar Faransa daga shekara ta 1890 zuwa shekara ta 1960 a lokacin da suka samu mulkin kai kamar yadda na ambata akwai kasar Senegal Faransa ta shiga kasar tun daga shekara ta 1977 ba su samu mulki ba sai shekara ta 1960 daidai shekara da yake nan da Najeriya ta samu mulkin kai sannan akwai Offa Volta take ake kira Burkina Faso wanda ita ma ta samu mulkin kai a shekara ta 1960 amma tun shekara ta 1896 kasar Faransa ta yi musu mulkin mallaka sannan akwai kasar Togo ita ma wanda ake kira Togoland wato ita ma kasar Faransa ta shige ta daga shekara ta 1918 amma ba su samu mulki ba sai shekara ta 1960 sannan akwai kasar Gambia ita ma kasar Faransa ta mulke ta daga shekara ta 1681 zuwa shekara ta 1857 waɗannan yankin jerin kasashe kenan ta wannan a wannan yanki sannan idan aka koma bangaren abin da ya shafi Equatorial Africa akwai kasashe kamar su Chad akwai kasashe kamar irin su basu Cameroon su ma duk an musu mulkin mallaka akwai Sao Tome Principe ita wannan kasa daga shekara ta 1709 kasar Faransa ta mallake ta sannan idan aka tafi gabacin Afirka za a ga akwai kasar Eritrea daga shekara ta 1838 kasar Faransa ta mulke ta ba su sake ta ba sai shekara ta 1853 a lokacin wata kasa ita ma ta zo ta karbi jagorancin wato kasar Birtaniya kenan sannan akwai kasar Madagascar ita kuma kasar Faransa ta mulke ta a shekara ta 1896 ba su samu mulkin kai ba sai shekara ta 1960 sannan akwai sauran kasashe kanana musamman ma akwai abin da ake kira akwai wasu yan tsibirai da wayannan suka zo karkashin mulkin Faransa a wancan lokaci yawancin su sun dunkule sun zama kasa daya to bayan nan dalili babba da ya jawo yawanci wayannan kasashe suka shigo suka mulki kasashen Afirka suka mulki wasu kasashe a cikin kasar yankin Asia shine saboda abin da ake kira industrial revolution wato bunkasa wato an gano amfani da manya-manyan injina da mashina waɗanda za su maye gurbin bautar da mutane da ake yi saboda haka suna buƙatar kayayyakin da wayannan manya-manyan masana'antu nasu za su sarrafa so ba za su iya samun hakan ba kamar irin su gyaɗa irin su auduga irin su da sauran kayayyaki haka sai idan sun zo yankin Afirka masu albarka masu dubban arziki saboda haka ne aka samu aka yi mutane mulkin mallaka sannan kuma rarrabe-rarraben kasashen na tsakanin kasashen Turawa shi yana daya daga cikin manyan dalilan da ya jawo yakin duniya na farko saboda kowace kasa ta zo yankin Afirka tana so ta kama yankin da zai iya saman mata da kayayyakin arzikin da za su iya sarrafawa a manya-manyan masana'antunsu to wannan shi ne daga cikin dalilan da ya jawo har aka yi wa kasashe kamar irin su waɗannan da muka lissafa aka yi musu mulkin mallaka ƙarshen mulkin ƙasar Faransa sannan ita ma Burtaniya ta yi ma kasashe mulkin mallaka musamman ma ita ce ta farko musamman wurin kama manya-manyan yankuna a kasashen Afirka da kasashen Asiya in fact ma har ƙasar Amerika ta zauna ƙarƙashin mulkin ƙasar Burtaniya wanda daga baya a shekara ta 1770 kai suka samu mulkin kansu saboda wato gwagwarmaya da suka yi a wani yaki da aka yi na kwatar yancin kai to waɗannan kenan daga cikin kasashen da kasashen Faransa ta yi wa mulkin mallaka a takaice.
Yawwa to Dr. mun gode sai kuma tambaya ta gaba wacce tambaya ce game da tarihin kasar Burkina Faso da Malam Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba suka yi.
Kasar Burkina Faso kasa ce wacce take da dumbin tarihi musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da kasar ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi. Kasar Burkina Faso ta yi iyaka da kasar Mali daga bangaren yamma ko in ce arewa maso yamma sannan ta yi iyaka da kasar Niger daga arewa maso gabas sannan ta yi iyaka da kasar Benin Republic daga kudu maso gabas sannan ta yi iyaka da Cote d'Ivoire da Ghana da kuma Togo ta bangaren kudancin kasar ita Burkina Faso. Ita wannan kasa ce wacce Allah ya albarkace ta da yawan jama'a musamman idan aka dubi kididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta 2015 shekara da ta wuce kenan yana ba da alƙaluma kamar mutum miliyan 18,450. Wannan kasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar Mos. Sannan idan aka dubi ɓangaren addini za ka ga cewa kashi 60 na yawan jama'ar wannan ƙasa ta Burkina Faso musulmi ne. Sannan akwai 1/5 na yawan jama'ar ƙasar kuma mabiya addinin Roman Katolika. Sannan akwai 1/6 na mutanen ƙasar waɗanda suke bin addinin gargajiya. Sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. Sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa Volta a wani lokaci can da tarihi ya tafi. Amma sunan Burkina Faso abinda ake nufi da shi shine land of incorruptible people wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba. Shine ma'anar Burkina Faso. Wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta 1984 a lokacin mulkin Thomas Sankara wanda ya dauki tsarin mulki irin na cikin gurguzu wato salon mulki irin na kasar Rasha wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tunda aka yi juyin juya hali wato Bolshevik Revolution a shekara ta 1917 daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan kafin karfe. To ita wannan kasa tana da bakin gaba na teku mil kamar 500 tsakaninta da kogin Atlantika. Sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar dan adam a wasu sassa daban-daban na kasar Burkina Faso. Idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma samar da abinci kamar yadda aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse. To lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dimbin yawa tun kafin ma zuwa Annabi Isa da kamar karni da kamar wurin karni uku da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar Burkina Faso a wurare da dama kaman wani wuri da ake kira Bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daddan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki.
Na kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin Burkina Faso da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku
daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni.
A gobe Lahadi za a fafata wasar ƙarshe ta gasar zakarun Turai tsakanin Bayern Munich ta kasar Jamus da PSG ta kasar Faransa a birnin Lisbon. Wannan ne karo na 11 da Bayern din za ta fafata wasar ƙarshe ta gasar da ta taba lashewa sau biyar a can baya, yayin da ita kuma PSG za ta buga wasan ƙarshe ta gasar karo na farko a tarihi bayan ragargaza Barcelona da ci 8 da nema a wasan quarter final. Bayern Munich din ta kuma doke Lyon da ci 3 da nema a wasan kusa da na ƙarshe, yayin da ita ma PSG ta yi nasarar doke Leipzig da ci 3 da nema wanda ya bata damar kaiwa a wasar ƙarshe ta gasar. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Inter Milan ta kasar Italia Antonio Conte ya bayyana ta baba akan ci gaba da aikin horar da ƴan wasan kungiyar a kakar wasanni mai zuwa biyu bayan kashin da kungiyar ta sha a wasan ƙarshe ta gasar Europa League a jiya Juma'a. Kungiyar Sevilla ce ta yi nasarar doke Inter Milan din da ci 3 da 2 a yayin da dan wasan Inter din Romelu Lukaku ya sha kansu ya jefa kwallon da ta bai wa Sevilla din nasara ta kuma lashe kofin na gasar ta Europa ta bana. Antonio Conte ya yi kokarin ganin kungiyar ta sami lashe ko da akalla gasa daya a wannan kakar wasannin, to amma hakan bai samu ba. Kungiyar ta soma fafata gasar Serie A ta kasar ta Italia da karfin gaske, to amma kuma daga baya al'amuran ta suka tabarbare har Juventus ta lashe gasar ta bana. Daga bisani tsohon kocin na Chelsea da yaran nasa sun mayar da hankali akan gasar Europa League tare da fatan daga kofin gasar, amma shi ma hakan bai samu ba. Conte ya fada wa mujallar wasanni ta UK Sun cewa yanzu haka dai yana nan yana nazari tare da duba tudun dafawa a sabuwar kakar wasanni mai zuwa. A kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Barcelona ta soma zawarcin dan wasan Manchester City ta Ingila Angelino wanda ya dawo daga zaman aro na tsawon watanni 6 a kungiyar Leipzig ta kasar Jamus. Angelino ya koma City ne a shekara ta 2014 inda ya barta a shekara ta 2018 amma kuma ya sake komawa a bara. Angelino dan kasar Spain mai shekaru 23 ya buga wa City watanni 12 kafin wucewarsa a Jamus a kakar wasanni da ta gabata. City din na bukatar fan miliyan 27 ne daga Barcelona domin sayan dan wasan kamar yadda tun farko ta baiwa Leipzig zaɓin sayansa. Barcelona na kokarin yin garan bawon ne na zube ƴan wasan ta karkashin sabon koci Ronald Koeman biyu bayan mummunan kashin da kungiyar ta sha daga Bayern Munich da ci 8-2 a wasan quarter final na gasar zakarun Turai a makon da ya gabata. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Wasu daga cikin jerin wutar dajin da ke ci gaba da ci a jihar California da ke yammacin Amurka waɗanda ba taɓa ganin irinsu ba na ci gaba da ruruwa a yau Asabar. Hakan na faruwa ne yayin da gwamnan jihar Gavin Newsom ya yi yekuwar neman taimakon ƙasashen waje domin shawo kan wannan wuta. Gwamnan ya nemi taimakon ƙasashen Canada da Australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya. Wakilai daga yammacin Afirka ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sun isa Bamako babban birnin ƙasar Mali a ranar Asabar domin ganawa da sojojin.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya faru a kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya na jihar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tsaya ni gabatarwa sai kuma Dan Brown ya haɗa mana shirin ni Hadiza Kari.